This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Asabar ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu akan wata doka da ke dora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayayyakin da ake shigowa da su daga Canada da Mexico, da kuma kashi 10 a cikin 100 kan kayayyakin China, wanda za ta fara aiki a ranar Talata, a cewar fadar White House. Canada da Mexico suna bada damar kwararren bakin haure da muguwar kwayan nan ta fentanyl a cikin kasar mu, kuma tana kashe Amurkawa, inji sakatariyar jarida a fadar White House Caroline Leavitt yayin wani taron manema labarai. Trump, wanda ya yi hutun ƙarshen mako a gidansa na Mar-a-Lago a jihar Florida, bai shirya yi wa manema labarai magana ba. Yayin da kayayyakin Canada za su sha harajin kashi 25 cikin 100, Trump ya ce zai dora kashi 10 ne akan ɗanyen man Canada. Makamashin da ake shigowa da su daga Mexico yana cikin kayayyakin da aka dora wa harajin kashi 25 cikin 100. Prime Minister Canada mai barin gado Justin Trudeau ya ce ƙasar za ta maida martani. A hali da ake ce kuma, ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Asabar cewa za a dakatar da shirin shugaban kasa na tallafin yaki da cutar kanjamau PEPFAR, wadda ke kan gaba a yaki da cutar kanjamau a duniya, da nuna jin kai domin ceto rayuwar bil'adama a wannan lokaci da aka dakatar da ayyukan jin kai ga kasashen waje na kwanaki 90. Sa'o'i bayan rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, shugaba Donald Trump ya bada umarnin dakatar da tallafi ga kasashen waje domin sake duban lamarin ko sun yi daidai da manufofinsa na kasar waje. Amurka dai ita ce babbar mai bada tallafi a duniya. Hamas ta mika 'yan Isra'ila guda 4 da take garkuwa da su a jiya Asabar, saki na baya-bayan nan a cikin jerin musaya ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta da zammar kawo ƙarshen yaki tsakanin Isra'ila da ƙungiyar 'yan bandagan Falasɗinawa. A miƙa wani bafarancin Isra'ila Ofer Calderon, mai shekaru 54, da kuma Yarden Bibas, mai shekaru 35, ga Red Cross a garin Khan Yunis da ke kudancin Gaza kafin suka koma Isra'ila. Bayan sa'o'i, an sake ba amurkin Isra'ila Keith Seagal, mai shekaru 65, a tashar jirgin ruwa ta Gaza. An sace Bibas ne daga Kibbutz Ne'er Oz a ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023, lokacin da Hamas ta kai harin ta'addanci akan Isra'ila tare da matarsa Shiri da 'ya'yansu maza biyu, Ariel mai shekaru 5 da kuma Kifir mai shekaru 2. Sai dai makomar iyalansa na cikin rashin tabbas. A jiya Asabar, Isra'ila ta amince da sako fursunoni 90 a musaya ta 4. Amma wata kungiyar rajin kare Falasɗinawa ta ce adadin mutanen da ake sa ran za a sake su a cikin wunin ya kai 183. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiragen yakin Amurka sun kai hari a kan kungiyar ISIS da ke ƙasar Somalia, inda suka kai farmaki kan abin da jami'ai suka bayyana a matsayin tungar manyan jami'an kungiyar a yanki mai tsaunuka. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kai farmakin na ranar Asabar a shafukan sada zumunta, yana mai bayyana lamarin da auna babban mai shirya kai hari na ISIS da sauran 'yan ta'adda da ya ɗauka kuma yake jagoranta. Waɗannan masu kisa da muka samu sun ɓoye a cikin kogo, suna yin barazana ga Amurka da ƙawayenmu, inji Trump. Hare-haren sun lalata kogo da suke ciki, sun kuma kashe 'yan ta'adda da dama ba tare da cutar da fararen hula ba. A ƙarshe, rundunar sojin Ukraine ta faɗa a jiya Asabar cewa sojojin ƙasar Rasha sun kai hari a wani ɗakin kwanan ɗalibai da ake shirin kwashe mutane a ciki a yankin Kursk na ƙasar Rasha da ke hannun dakarun Ukraine. Babban Hafsan sojin kasar ya fitar da wata sanarwa da ta ce wani bam da Rasha ta harba ne ya afkawa ɗakin kwanan ɗaliban da ke garin Sudza da ke kan iyakar Ukraine da yammacin ranar Asabar. Wannan halin na ganganci ne. A lokacin halin, jama'ar yankin da dama ne ke cikin ginin suna shirin tashi daga wuri, inji sanarwar. Bangaren Rasha sun san cewa fararen hula ne kawai da mazauna yankin, ciki har da mata da yara ne suke cikin ginin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miyada alkhairi karmiyada zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. A yayin da ake ci gaba da tafka muhawara mai karfi baya ga cece ku ce a game da taron Alkur'ani mai tsarki a dandalin sada zumunta, shirin na wannan makon ya mayar da hankali ne akan ra'ayoyin matasa a shafukan sada zumuntan da kuma sharhin Shehin Malami a game da batun taron Alkur'ani na Najeriya, wanda aka yi wa lakabi da Quran Convention ko Festival. Wani taro ne da ake shirin yi a ranar 22 ga watan Fabrairu na shekarar nan, da nuna farin ciki ga dabbaka ilimin Alkur'ani a Najeriya, a cewar waɗanda suke shirin yin taron. A bisa bayanin da ke shafin yanar gizon waɗanda suke shirin yin wannan taro, wato www.quranconvention.com, ya samo asali ne a bisa ƙarfafa imani, ilmantarwa da neman a ƙara haɗa kai tsakanin al'ummar musulmi daga ɓangarori daban-daban na Najeriya. Ko menene al'ummar Najeriya, musamman matasa musulmai, ke cewa dangane da wannan taron? Ga wasu ra'ayoyi.
Sunan Aliyu, mazaunin Abuja. Tunani na akan wannan Qur'ani Convention da za a yi watan gobe Abuja ba wani wanda shi ne masalaha a cikin abin da yake dawo mana al'umma. Abin da yafi dacewa shi ne malaman nan, malaman addini ne, malaman sunna, ya kamata ce sun yi tunani ya wuce haka, a yi abin da ya dace mutane su zauna ko daga ina suke, a yi karatun Qur'ani. Allah zai ji mu, Allah zai karba. Kuma taruwa Abuja nan shi kanshi matsala ne, saboda zai haɗa mutane. Wayansu mutane akwai za su da mugun abu, wayansu za su da kyakkyawan abu, fata ma kowa ya zauna wurin da yake karatun Qur'ani, Allah zai karba. Abubuwan da suke damun mu a cikin al'umma, ya wuce a zauna a zuwa haɗa Abuja a yi karatun Qur'ani. Bugu da tare ba tsira tare a kan abubuwan da suka fi damun mu, talauci ne, rashin ilimi ne, rashin kula da abubuwan da Allah ya ce a yi, shi ne yake damun mu.
Sunana Abdulbasit Musa. Taron Qur'ani Festival, I think it's a good thing and a bad thing, depend on yadda ka kalle shi. In ka kalle shi a ɓarin siyasa, abu ne da kasancewar yanzu ana ganin zaɓe yana ƙuratuwa, so abu ne da gwamnati za ta yi amfani da shi wajen campaign ɗin zaɓe, ganin yadda kai amfani da malamai da addini a zaben da ya gudana.
A wani bangare kuma ga abinda wasu fitattun mutane a dandalin sada zumunta ke cewa.
Sunana Rayan Childe. Ra'ayina game da wannan Qur'an Festival din wanda ake son tara mutane mahaddata guda 60,000 shine, mun sani dai a matsayin mu na musulmai cewa innahu la Qur'anul Karim, cewa wannan Qur'anin babba ne, mu bamu da abinda yafi Al-Qur'ani. Amma abinda nake dubawa shine gaskiya akwai maganganu da yawa a shashin sada zumunta da ake yi na a'a shin ya halatta bai halatta ba, ai daidai ne ba daidai ba ne. Ni wallahi ba ma wannan bangaren nake kallon abin daga shi ba. Abin da nake dubawa shi ne ka tara mutane 60,000 su taho daga garuruwa daban-daban, su haɗu a Abuja, su koma garuruwan su nan. Ba ƙaramin kuɗi yake buƙata ba, za a kashe kuɗi ne sosai kana a tabbatar da haka ya faru. To kuma abin da nake ganin shi ne a yanayin lokacin da ake ciki, kasar nan ana cikin mawuyacin hali, kowa ya sani. So gaskiya a ce za a ɗauki kuɗaɗe da yawa a kashe su domin haɗa taro, ina ganin gaskiya akwai buƙatan su a wurare daban-daban.
Sunana Ibrahim Waziri. Wato game da maganan shi Qur'anic Convention, ni ina ganin wajibin mu ne mu ije zace-zace, sannan kuma mu amince a babin adalci da abin da su waɗanda suke mana bayani irin wannan taro suka ce mana shine ainihin makasudin yin taro. In kun muka duba waɗannan abubuwa da aka lissafto mana, za mu ga abubuwa ne masu kyau dibi da tasirin Qur'ani a rayuwar dan Adam tun daga karni na 7 zuwa yau, musulmi da wanda ba musulmi ba. Kusan duk wani tsarin zamantakewa da siyasa da diplomasiya mai kyau da dan Adam yake takama da shi a yau, zaka samu Qur'ani ya taimaka wurin inganta shi.
Madalla, yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da fitaccen malamin addinin Islama, wato Sheikh Ibrahim Duguri, wanda zai mana bayani akan wannan batu ta fuskar addini.
To alhamdulillah, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa Alƙur'anin nan ya mana jagora har zuwa gidan aljanna. Abu na farko dai, wannan cece kuce da ake ta yi a kafafe daban-daban, musamman yanar gizo, dangane da abin da ya shafi wannan taro da ake sanyi na Quranic Festival, koma da wani suna aka kira shi. To mu a babin addini, tunda shi addini abu ne wanda yake bai amsa sunan sa na addini sai idan yana da dalili daga aya na Alqur'ani mai girma kai tsaye, ko kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama, ko kuma wani abin da magabata waɗanda ba su saba wa sunnar ba suka aiwatar. To a zahirin gaskiya babu wannan a cikin addinin musulunci, duk da dai an danganta abin da Alqur'ani, amma babu a cikin Alqur'ani din inda aka ce a taro ayi wani Quranic Festival aya nassance kenan cikin nassi na Alqur'ani mai girma. Sannan kuma a hadisai ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama babu wani wanda yake hadisi wanda yake ya tusgo kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana ko umarni ko aka ga an taba yi ko an ji labari dangane da ainihin wato rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda shi aka sauka masa da Alqur'ani akan abin da ya shafi wannan Qur'ani conference ko kuma festival.
Na'am, mallan shin a bangaren magabata fa an taba yin irin wannan taro?
Magabata waɗanda su ake koyi da su, su ma ba a taba ji a tarihi sun kira mahaddata Alqur'ani, ko kuma su mahaddatan sun taru sun zauna sun tattauna, ko kuma sun yi ta karance-karancen Alqur'ani cewa wannan ya kawo fasahar sa, wannan ya kawo gwanintan sa, domin a nishadantar da mutane da Alqur'ani da sunan addini. To wannan babu shi. Wannan ita ce magana ta gaskiya abin da ya shafi aya ko ainihin hadisi ko kuma wasu magabata.
To masu sauraro, kar ku sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu bari mu sake komawa ga Sheikh Duguri. Malam, a ganin ka menene musabbabin ci gaba da cece kuce akan wannan taro mai gabatowa?
Abinda ya sa maganganun suka yi zafi kwarai da gaske shine, na farko, jama'a kansu ya waye. Duk abin da zaka kawo musu na addini, to yawanci sai kana da dalili. Ka kawo dalili irin yadda na muka ambata din nan, to sai kaga jama'a sun amshi abin cikin sauki. Sannan ana tsoron danganta wannan abin da harkokin siyasa, kuma ake so ayi amfani da wasu maluma na addini, ganin cewa yanzu babu waɗanda suka yi saura wajen daraja da mutunci da ake ganin su da shi a cikin ƙasa kamar maluman addini. To sai ya zamana akwai zargi mai ƙarfi cewa so ake so din ma a kawo wani abin da zai raba kansu, kuma akan abin da suka bada gaskiya, wato suka yi imani da shi shine littafin Allah. To kaga tun yanzu alamomi na nuna cewa in haka din ne, to babu shakka waɗanda suke da wannan manufa fa sun fara cimma bukatunsu ko burinsu, domin an samu rarrabuwan kan da yawa waɗanda ba su yarda ayi ba. Hujjojinsu shine babu shi cikin Alqur'ani, babu shi cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama, babu shi kuma cikin tarin magabata waɗanda suka taɓa yin waɗannan abubuwa. Sannan kuma waɗanda su suka ce sun amince da abun, to su kuma suna danganta shi da cewa ai taro ne kawai wanda za a yi shi kamar kowane taro. Alhali kuma a hankalce sai mutun ya ga cewa waɗanda duk za a ga ya tafi a gurin ba ɗan garin bane, baki ne za su zo daga sassa daban-daban na ƙasar.
Na'am, mallam, mutane na da ra'ayoyi daban-daban akan wannan al'amari, ko za ka yi mana ƙarin bayani?
Wasu mutane har yanzu sun kasu da wani tunani daban-daban cewa idan ma addu'a ce ake so a yi wa ƙasa, to akwai hatsari a ciki, domin sukan kawo hujjoji da abin da ya faru a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya a shekara ta 1996, yadda aka taɓa taruwa aka ce za a sauke Alqur'ani sau miliyan guda don saboda Allah ya kawo maslaha da sauki, da kuma duk wanda ke da hannu a cikin matsalolin ƙasa Allah ya yi maganin sa ta yadda shi Allah din ya ga dama. To kuma an yi wancan karatun sau miliyan guda, kuma an ga abubuwan da suka faru. To yawanci wasu jama'a suna jin tsoro na waɗannan abubuwa kar su maimaita kawo nasu. To irin waɗannan da yawa lalle ya kawo sabani da cece kuce a tsakanin ba ma matasa ba kawai, al'ummar ƙasar ma gaba ɗaya, musamman wanda suke da'awar malanta ta addinin musulunci.
To ya Sheikh, wani kira zaka yi wa al'umma a daidai wannan lokaci, musamman ma malamai?
To anan ne kiran da nake yi shine, duk abin da za mu mu yi, ya kamata mu sani na farko malami ko wane ne, malantarsa da kuma shahararsa ta hanyar addini shi yasa ya zama ake sauraron sa kuma ya samu daukaka. Amma idan malami zai saki hanyar da aka san shi, kuma wannan ita ce ingantacciyar hanya da bata da lokacin karewa, wato ma'ana gadon annabawa ta hanyar riko da sunnar su da kuma ainihin karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. To in dai har malami saboda wata bukata gaskiya al'amura sun fa rikici, da haka ina kira ga iyayenmu malamai da cewa musamman matsayinmu, kuma duk inda al'umma ta lalace ba su da gurin da za su kai kuka illa ga malamai.
Na'am, muna godiya ya Sheikh. Duk da cewa wasu na kallon taron Alkur'anin a matsayin wani abu na kafa tarihi, wasu kuma na ganin cewa bai kamata al'umma su bari ƴan siyasa su yi amfani da wannan dama wajen sake yaudararsu a zaben shekarar 2027 ba. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan zamu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka, sai kuma Sheikh Ibrahim Duguri da sauran waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu a cikin shirin. Ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ki manufatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Masu sauraro, kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan matsalar yoyon fitsari. Ba mu mai hoje da ke ni na sau. Vesicular Vaginal Fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. Matsala ce da ke aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari. Kuma wannan na ɗaya daga cikin matsalolin kiwon lafiya da ke shafar mata musamman wanda suka fuskanci wahala a lokacin haihuwa. Dr. Halima Bello likita ce da ke kula da mata wato gynecologist kuma kwararriya a bangaren VVF ta yi mana ƙarin bayani game da cutar da kuma abubuwan da ke haddasa ta.
Abin da ke jawo fitsarin nan shine mace ta yi nakuda mai tsayi bata samu ta haihu dan nan ba, wani lokaci ma dan ma yana mutuwa cikin ciki, to sai kiga kan dan nan sai ya matsa kan wajen fitsarin nan ko wajen bayan gida, kan bebin nan ya dade a wurin yana matse wannan wurin, sai kiga wurin nan sai ya zo ya kaman tsatsa kenan za a ce ko something like that, sai in ya dade a wurin nan sai kiga wannan wurin hankali a hankali yayi rami, to wannan ramin da zai yi jakan inda fitsari ke taruwa da ake cewa bladder ya bule kuma fitsari zai ta fitowa ta wurin, to kafin ka sani sai kaga mace ba ta iya rike fitsarinta ko kuma a samu bulya ga wajen bayan gida sai ta ringa yoyon bayan gida. Akwai wanda zake ga kuma wasu an yi musu yanka domin wai a ƙara mace, sai a ce a wannan mai gidanta baya iya saduwa da ita a ƙara ta domin ya iya saduwa da ita garin ƙarin, sai su je sai su yanke inda bai kamata su yanke ba, ko kuma a ce a mace tana da ciki a ƙara ta domin aka ƙara ta sai inda dan zai fito zai da buduwa sai dan ya fito da sauki, wannan ma shi ma sai a je a yanka inda bai kamata a yanka ba.
A kokarin da ake yi na shawo kan wannan matsala ta yoyon fitsari a Najeriya, gidauniyar Bashir Fistula Foundation tare da haɗin gwiwar babban asibitin Gwarinfa da kuma sauran masu ruwa da tsaki sun fito da wani tsari na yi wa mata da ke fama da wannan matsala ta yoyon fitsari aikin gyara kyauta. Victoria Ivy ma'aikaciya ce a gidauniyar Bashir Fistula Foundation.
Mata da suke da matsalar yoyon fitsari din nan, so muna kawo su asibiti muna kula da su, ana musu aiki kyauta ba sa biyan komai, muna so mu lura da su so da su ma su zauna a unguwarsu su ma su san wai suna jin daɗi, ba wai ko ina suka je ba mutane suna su ringa kallon su kaman wannan ana wari wannan ana wari, so muna dai so dai su ma su ji daɗin zama da mutane.
Ta yaya ma kuke yi har ku zakulo waɗannan matan nan da suke fama da wannan matsala ta yoyon fitsari?
Muna da mobilizers muke kiran su, suna cikin unguwa din nan, so zamu ga musu sai su ga ma mutanen nan nasu ko su shiga gida ko su ga ma mai unguwa wai dan Allah ga abin da suke nema ko masallaci ko coci ga abin da suke nema, sai ai ma mutane magana, so kinga muna neman mobilizers da suke unguwa so da sun san yanayin unguwa din, sun san mutanen unguwa din,
kace da dan gari
yawa aka haka, so sune suke taya mu neman su, sai kuma muna social media advertisement too.
Sun akwai lokutan da ake yin wannan aiki ko kuma kowane lokaci ne ake in kun samu matan nan sai as ku kawo su asibiti domin ai aiki?
A'a ba kowane lokaci ba dai, muna tara su ne, so kaman after wata biyu ko uku yawa mun tara su shine za a yi aiki.
Kaman wani irin kalubale kuke fuskanta a aikin nan naku?
Gaskiya neman mutanen ne, akwai wuya ma fa neman mutanen, ko da mobilizers din ma akwai wuya neman mutanen, da mutanen nan ba malaria bane, ba wai zaki gansu kawai suna zuwa asibiti, wayan sun su kawai sun kulle kansu a gida, wuyan neman su ne abu don, dan kuma muna neman in zamu ma samu wayan su mutane ma da za su taimaka mana su sa mana hannu mu kara mu samu mata da yawa ma mu kara taimakon su, dan mun gama bayan surgeries din muna so muna rehabilitation, so mu koya musu aikin hannu, so dan sun je gida yawa in sun je gida ba za kawai su je su zauna ba, za su dan samu abin yi dan yawancin su yanzu ba sa komai, after surgeries din muna so mu ba su dan su koya wani abu dai so that rayuwa ya fara kuma yawa, wayan sun su kuma tsoro suke ji tsoro suke ji a je ayi musu aiki, wayan su sun yi aiki fiye da so daya sun yi aiki kaman so biyu so uku, so wayan su sai su ci kasan gaji ba sa so kuma, to amma dai muna ga mama ta da Allah ba abin tsoro bane, kawai su zo ba wai za su biya wani abu ba, so zamu taimake su.
Zainab Aliyu Jafar daga jihar Zamfara ɗaya ce da ke fama da matsalar tun daga haihuwa.
Kin taba aure?
A'a.
An taba miki wani aiki domin gyara?
So hudu.
To yaya kike ji yanzu a ranki kuma wani fata kike yi?
Ina jin daɗi kuma ina roƙon Allah ya kawo mana, muna farin ciki yadda aka kula da mu da yadda za a ba mu abinci ko hotel iyaka kenan cikin tsafta, abinci mai kyau, muna godiya.
Dr. Halima Bello ta yi ƙarin bayani game da yadda jarirai ke samun wannan matsala.
Wasu zaki ga tun da Allah ya harice su wani gube gama developing da kyau, bai gama fita girma da kyau, wurin bai baban gaba sai kika an haifa sai kika wurin saboda bai gama developing ba, a inda dai Allah ya halicce shi kenan sai kika tana kwayoyin fitsari saboda abin da ya kamata su naman da su fata da ya kamata ya rike wurin bai gama girma ba ana kan samun haka amma wayene daddaye ne a cikin da yawa ko kuma kiga wanda Allah ya haife su suna da wani ciwo daban kamar irin masu ana ce musu spina bifida suna da dan rami a bayan kashin bayan su to ana ce musu masu spina bifida to su wayennan su saboda inda aka halitto su ba su iya rike fitsari wasu ba su iya rike ma fitsari da bayan gida
Sanawiya ta yi mana bayanin yadda ta samu wannan matsalar da kuma irin famar da ta yi
to daga wajen haihuwa ne same ta
kin dade kina nakuda ne me ya faru ki bani labari
kwana daya ne ran na biyu aka kawo ni asibiti daga rana aka zo aka ci radan to wurin ci radan ne da an ka biya bayan an samu ruba bayan an ci za a sallama ta ana ci aka wasu an ka ga yoyin hisari daga nan an ka rubuta man takarda an ka tura ni asibitin Farida ma'ana Zamfara
shekara nawa kenan da wannan matsala ta same ki
to yanzu sai ta yi shekara biyar
an taba miki wani aiki kafin wannan
eh an taba yi mashi na hisari ya kai hudu
yanzu wannan da za a miki shine na
zai
zama na biyar kenan kin fuskanci wani ko tsangwama ko musgunawa daga wajen mai gidanki bayan wannan matsala ta same ki
a gaskiya ban samu matsala kun da miji na ba da iyaye na lahiya lau ba tsangwami ne ba a man komai ba
wani fata kike da shi yanzu bayan wannan aiki
yanzu ina fatan alƙari Allah ubangiji ya sa wannan aiki ya zama na harko na ƙarshe muna godiya
Shamsiya Ahmad uwa ce da aka yi wa ƴarta wannan aiki ta yi bayanin yadda ƴarta Sa'adatu mai shekaru 12 ta samu wannan matsala
saboda da tana karama an mata irin kaciyan nan da ake mai yara mata to daga nan muke zaton matsalan ya fara amma bamu sani ba sai da ta fara girma bayan tana girma sai muka ga lokacin da ya kamata a ce ta bar fitsari a jiki sai kuma tana yi sai muka fara zuwa asibitoci ana bincike akai bamu dai gama bincike a asibitin da muke zuwa ba sai kuma muka ji wannan wata tana irin masu rigakafin na yara tana yawo a gidaje ita ta kawo mana wannan tana tambayar mu ko muna da me wannan matsalan sai na bata labari akan wannan yarinyar sai ta ce to za a zo a ga yarinyar sannan za a sa mana rana wanda za mu zo asibitin nan domin a gwada ta a gani idan matsalan da suke nema ne to za a mata aiki akai idan kuma ba irin wanda suke nema bane sai mu je mu ci gaba da neman maganin mu a wasu asibitoci to dalilin da muka samu wannan aikin kenan kuma yanzu ta samu lafiya
bayan an mata aikin iyaye kika ga yanayin jikinta
to gaskiya alhamdulillah yanzu tunda yanzu ba ta fitsarin a jiki
in
ta samu lafiya in tana ji za ta je ta yi da kanta ta daina yi a jiki kyauta ne aka mana aikin ba a karba ko sisi ba har da magani duka ana ake ba mu har da abinci ma dai ana ba mara lafiyar shi
Sa'adatu Sani shekara na 12
tunda aka miki aikin nan yanzu yaya kike ji a jikinki
lafiya kalau nike ji
lokacin da matsalan nan ta same ki kina zuwa makaranta ne ko baki iya zuwa makaranta
in naje makaranta kowa yara suna amana suna wucewa ni kuma abun yana bana haushi
to amma yanzu da kika koma makaranta ya kike ji
ina jin dadi
Dr. Halima Bello ta yi karin haske kan yadda ake iya samun cutar sakamakon yankan gishiri ko kaciya da ake yi wa yara mata
amma wasu matan suna yara sai a masa wannan kaciyan shi mai kaciyan sai je ya kwashe wajen fitsarin gaba daya sai a yanke shi ya kwashe wajen fitsarin kin ga sai shi mai ji a masa yoyon fitsari so da yawa muna samun irin wannan yara ya wasu ba da tun suna shekaru 2 shekaru 3 sun samu irin wannan matsalar kuma har sun girma da shi suna yoyon fitsari da girman su wataƙila za a zo ma a gyara su wannan cewa suna yaran ma Allah ya sa aka gano da wuri sai a zo a kawo su sai a gyara su to kin ga wannan ma yana jawowa to akwai kuma yaran da aka musu fiyade su ma ana kan samun haka da yarinya mata fiyade ta samu irin wannan illan
Madam Diana Samuel ma'aikaciyar jinya ce dake kula da mata da aka yi wa wannan aiki
kulawan da muke da su shine mu nuna musu cewa su kula da jikin su a ci abinci mai kyau kuma a kula da inda aka yi musu aiki
kun taba samun matsala ga wani wata wanda aka yi wa aiki an taba samun wani matsala da sai da aka sake yi ko kuma
haka ana samun matsala so you cannot say 100% ana samun matsala musamman kin ga wanda ba sa cin abinci mai kyau in aka zo wajen can din ba za a samu wajen yana da kyau ba to kin gani aka yi aiki 50-50% chance ne to amma wa'annan za ga irin wanda ko kuma sofofi haka ya dan jima musu da wannan to in aka samu matsalan nan muna ga musu kar su samu damuwa domin wannan za a iya sake gyarawa wasu sun wata 6 haka sai su dawo wasu wata kuma sa ce musu su dawo
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa riga kafi yafi magani. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na tsoro muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC.